Manu Nia. Dalamu dai sabuwar likitar likitar rungumannin mu fadin cikin gidan jami'ar NNPP a jihar Kano na ƙara kaburin da suka fara fallasa abubuwan da ada suke buyi.
NNPP mai kwando da kayan marmari ai ita kanta ta kashe auren da ta dauka tsakanin ita da Konkosiya. Saboda haka shi dungurawa a matsayin sa ma na waye ne yazo yake cewa ya kori wadansu.
Ai mu Sauda abun a jajan ta masa. Ai mu bamu san ma ranar da yazo yace ya shiga wata jam'iyya mai kayan dadi ba, ai na mai kayan dadin take. Ai an gama da ita.
Ita kuwa majalisar dattawan Nigerian da ta saurari ra'ayoyin ƴan ƙasa akan kudurin dokar da Tinubu ya tura mata cewa take duk wani abu da ke da rudani cikin wannan kuduri yanzu dai an riga an janye.
Sun ce wai year 2030 za ba ta farko za koma student loan. Sun ce
a shugaban ƙasa ya bamu dama, an zauna an duba duk inda akwai abin da mutane suke jin tsoro bisa kai an gyara.
Game da damban dama garda mamusar dukiyar gwamnati kuwa gwamna Umar Dukku dan jihar Katsina ne yake cewa yanzu dai su a jihar Katsina gari ya riga ya waye.
Muna samun matsaloli na idan mun kirkiro wasu abubuwan da za su taimaki al'umma sai su kare aljihun wasu mutane ko su kare wurin mutanen da ba su ne aka yi niyyar abin ya je gare su ba. So wannan abin zai maida harkokin gwamnati a hannun al'umma.
Wadannan ba so mun taumaka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da duk safiyar Juma'a yakan zo muku kai tsaye. Shiri na 210 cikin jerin shirye-shiryen Manuniyan da ke son ganin ya share wa masu sauraron muryar Amurka hawaye. Mai yiwuwa kuma yunkurin share hawayen amma na 'yan majalisar jam'iyyar NNPP da aka dakatar ne yasa sanata Mas'ud El-Jibril Dogon da ke shugabancin wani tsagi na jam'iyyar ne ya ce yanzu dai ai kan mage ya riga ya waye.
Wannan matakin da dungurawa ya dauka a matsayina na shugaban jam'iyyar NNPP mai kwando cike da kayan marmari, mun san da dungurawa dan Konkosiya ne da kawu da sauran waɗanda alamta cewa ya kore su tintin sun faɗa cewa sun ban Konkosiya. Ita kuma NNPP mai kwando da kayan marmari ai ita kanta ta kashe auren da ta dauka tsakanin ita da Konkosiya wanda kwanan baya can in baka manta ba sun bada sanarwar cewa auren nan ya mutu. Saboda haka shi dungurawa a matsayin sa ma na waye ne yazo yake cewa ya kore waɗansu jigajiga ɗan ƴaƴan jam'iyyata ƴaƴana
a matsayin sa na shugaban NNPP.
A ina yake shugabantar? Mun ga maka cewa tsohon shugaban jam'iyyar NNPP ne Hashimu.
Amma me da shi tsoho?
Saboda ba shi bane yau ni ne shugaban jam'iyyar NNPP mai kwando cike da kayan marmari. Shi kuma Hashimu wani tsagi ne yake shugabanta na Konkosiya mai alamar littafi da hula. Sannan kotu a ranar 1 ga watan 11 na 2024 ta tabbatar da cewa bangaren tsagin Boniface shine yake da jam'iyyar nan. Suka zo aka zabe ni aka bani takarda wanda ka ganta duniya ta gani. Saboda haka shin wane ne zai zo ice a yau ba ni ne shugabanta ba a jihar Kano?
Sai dai kuma tuna ka ji mai baiwa gwamnan jihar Kano shawara akan harkokin siyasa Alhaji Sanusi Siraje Kwankwaso na sheda wa duniya cewa ai kadarin kwandon kayan marmari tuni ya riga ya karereye.
Ai mu Sauda abun a jajanta masa. Ai mu bamu san ma ranar da yazo yace ya shiga wata jam'iyya mai kayan dadi ba, ina mai kayan dadin take? Ai an gama da ita. Saboda haka yaushe ibar jam'iyyar PDP da ita ko neman shugabanci shekarar uwa cikar da shi?
Su ma bangaren su Boniface sun ce kotu ta ba su wannan jam'iyya, har ma shi Masaudu nuna wasu daga cikin takardun ma da suka dau mataki akan jagora.
To kotu ka taba jin kotu ta yi hukunci akan abin da babu? Ai ba jam'iyyar mai kayan dadi. Mai kayan dadi ta zama ainihin ta yadda da abin da aka rubuta, ta gyara mata, ta ba da certificate kuma duk abin da ake
yi a doka da yanzu ya mai jam'iyya kenan. Boniface ne ko kuma
jam'iyya? Ai ta al'umma ce, ka taba jin jam'iyya ta zama ta mutum da
wai jagoran jam'iyya?
Jagoran jam'iyya engineer Dr. Rabi Musa Kwankwaso.
Sun ma ce fa
ya yadda,
sun ma ce fa sun kori shi kansa sanata Rabi Musa Kwankwaso.
Yau wannan ka taba jin tusa ta hura wuta wanda yace ya kori Kwankwaso? Ai kamata a yi ma a kai shi asibiti a duba shi.
Daga zauren zaman jin ra'ayoyin ƴan ƙasa akan kudurin dokar harajin da Tinubu ya tura majalisa kuwa shugaban kwamitin kudin majalisa da tijan taren Nigeria sanata Sani Musa Akaji yana cewa yanzu dai an same dukkanin abubuwan da suka bi dokar suka dabaibaye
to cece kuce da ake ta fada ana sama da ƙasa akan wannan al'amari mun yi nazari akan wayannan dokoki da aka kawo mu duba kuma mafi yawan su muna ganin su ne mafi alheri ga ƙasar nan wanda yake duk inda muka samu wani abin da zai cutar da wasu mu za mu yi kokari duk mu yayi su daga cikin wannan doka da za mu kafa abin da ya kamata a sa mun san su abin da ya kamata mu cire duk sun yi mana bayani kuma yau da yawa sun yi bayani akan haka so bisa kan haka ina so in tabbatar cewa za mu fito da dokoki da zai zama cewa duk ɗan Najeriya sun gamsu da
bayan an yi gyare-gyaren kenan da shugaban kasa ya ce bu hada hannu da ma'aikatar shari'a
bayan an yi haka shugaban kasa ya ba mu dama an zauna kuma an tattauna an duba duk inda akwai wani abin da mutane suke jin tsoro bisa kan an gyara
sai dai kuma kungiyar dattawan arewacin Najeriya da ta halarci taron jin ra'ayoyin da aka gabatar a majalisar cewa take a gaskiya akwai wasu batutuwan da take son majalisar kasar ta kiyaye
sunana Professor Dotnan Jason Danjuma Sheni DG na Northern Elders Forum to mu da tije arewa ba mu ki komai ba amma akwai abin da ba mu so a ciki inda ba mu so shi ne za a yi collecting su back na a wuri daya kafin a mayar da shi ma waɗansu states a namu gara federal inland revenue na kowane state su tara back in a state nasu sai su ba gwamnati na state ba mu so headquarters na ba ina son state ne su kwashe akwai federal inland revenue a kowane state na biyu kara cire maganan nidda ko kwa tefa we continue da aiki sun ce wai year 2030 za ba tefa kuma za koma student loan sun ce a
A jihar Katsina kuwa gwamna Umar Dukkwar dan jihar Katsina aka ji yana gaya wa duniya cewa sabon tsarin tsarkake gwamnatin da ya fito da shi zai taimaka wajen tabbatar da an taimaka wa talakan da a da aka ba aka tattauye.
Wato matsalar da muke fuskanta shine muna zaunawa a cikin ofisoshinmu muna kawo aikace-aikace da tsare-tsare mutane ko suna so ko ba su so a yi musu. So kuma sai muka ga mutane muke wakilta sai muka kirkiro da wannan shirin wanda muke cewa community development program wanda a duk garin da ake fito da councilor kamar mu a Katsina muna da karuwa 361 muka je muka yi committee wanda suka hada sarakuna yan kasuwa matasa maza da mata da sauran duka masu ruwa da tsaki a wannan wurin domin muna samun matsaloli na idan mun kirkiro wasu abubuwan da za su taimaki al'umma sai su kare aljihun wasu mutane ko su kare wurin mutanen da ba su ne aka yi niyyar abin ya je gare su ba misali yanzu wannan committee ya fara aiki kwanan nan muka raba tilas da pompuna na ban ruwa abinda muka sa wa'annan committee suka koma garuruwan su suka zabo mana mutanen da su manoman rani ne suna buƙatar taimako suka zabo mana manoman da suke buƙatar hand tilas din muka raba akan wannan hurumin kwanan nan muka raba awaki 40,000 ga matan jihar Katsina domin su inganta rayuwarsu da bukatunsu na yau da kullum muka sa wannan committee ya je zabo matan da suke cikin sana'ai domin gudanar da irin wannan shirin sannan ɗaya daga cikin abin da su wannan committeecin za su yi kananan ayyuka da za a rika yi a wa'annan wuraren kamar kwano ɗaya ko biyu ya tashi na makaranta wa'annan committeecin za su iya wannan gyaran idan asibiti ce haka amfani wannan committeecin a sauye kuɗi a account ɗinsu za su rubuto mu akwai aiki ga zanen take a ba su approval su aiwatar a tabbata a ba su kuɗaɗe so wannan abin zai mai da harkokin gwamnati a hannun al'umma
iyaka batutuwan da zamu yi bajjan muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kara karewa suke kullun kwanan duniya kuma gashi babu damar yin wani alaye domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 819 ne su yi sallamar sakin kuzarin da suka bi suka mamaye kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kolin Joyin Kano da Jigawa sai amma manuniya Madina Dauda da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da bincikin su babu ɗan nanayi ni Isa Lol Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu cikin wani sabon shirin na manuniya.